sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 17 ga watan Disamba ne shekarar 2021. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa yayin da sojojin Najeriya suka fara dannawa cikin dazuzzukan jihar Sokoto domin yakar ƴan bindiga, wasu mazauna yankunan sun ce ya kamata a yi aikin da ba zai babbaye da kura ba. Haka kuma za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban Turkiya Recep Erdogan a birnin Istanbul kamar kowace ranar Juma'a. Yau ma Awwal Garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Baba Yakub da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A yau Juma'a, Rasha ta buga daftarin bayanai na wani tanadin tsaro da ta aike wa Amurka da kawayenta da NATO, wanda ya buƙaci a takaita ayyukan soja na yamma a Turai da kuma dakatar da faɗaɗa kawancen zuwa gabashin Turai. Shawaran tsaron da aka miƙa wa Amurka da kawayenta a farkon makon nan ta kuma buƙaci haramta jigilan jiragen yakin Amurka da na Rasha na ruwa da na sama zuwa inda za su iya kai farmaki a yankunan juna. Da yawa daga cikin buƙatun kamar haramtawa Ukraine shiga ƙungiyar NATO, tuni Amurka da NATO ɗin suka yi watsi da su, waɗanda suka gargaɗi Rasha da kada ta mamaye Ukraine yayin da dubun-dubatar sojojin Rasha ke ci gaba da tattaki a kan iyakar ƙasar. Da yake magana yau Juma'a a Brussels a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Prime Minister Kirill Petkov, Secretary General na NATO Jens Stoltenberg ya amince da karɓar shawarar tsaron, yana mai cewa duk wata tattaunawa da Rasha za ta buƙaci a magance damuwar NATO game da ayyukan Rasha da kuma gudanar da shawarwari tare da ƙungiyar NATO da ƙawayenta da Turai irin su Ukraine. An kama wani ɗan jaridan ɗaukar hoton bidiyo mai zaman kansa da ke yi wa kamfanin dallancin labaran Associated Press aiki da wasu 'yan jaridar yankin guda biyu a ƙasar Habasha, a cewar 'yan sanda da hukumar kula da kafafen yaɗa labarai. 'Yan sandan tarayya sun zargi 'yan jaridun da taimakawa ayyukan ta'addanci a cikin wata sanarwa da yammacin ranar Laraba, inda suka yi wa ƙungiyar sojan Oromo Liberation tambayoyi wanda majalisar dokoki ta ayyana 'yan ta'adda. Kamfanin dallancin labaran na AP ya ce an tsare ɗan jaridan shi mai zaman kansa Amir Amman Kiyaro a ranar 28 ga watan Nuwamba a ƙarƙashin dokar ta ɓaci mai alaƙa da yaƙin ƙasar bayan ya dawo gida daga bulagurin aiki. Har yau dai ba a tuhume shi ba, in ji rahoton AP. Dubun dubatar 'yan ƙasar Koriya ta Arewa sun yi bikin cika shekaru 10 da mutuwar tsohon shugaban ƙasar Kim Jong-il. Shugaban mai ci yanzu Kim Jong-un, ɗan marigayi Kim Jong-il, ya halarci bikin tare da ɗaruruwa a fadar Kumasusa a Pyongyang, wani gidan tarihi da aka yi wa Kim Jong-il da mahaifinsa Kim Il-sung, wanda ya karɓa wa ƙasar 'yancin kai. A wurin taron an nuna shugaba Kim Jong-un ya sunkuya wa manyan mutum-mutumi na mahaifinsa, amma ba a ji ya yi wani jawabi ba. A lokacin mulkin Kim Jong-il, Koriya ta Arewa ta sha fama da matsalar yunwa a faɗin ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce arcewa da 'yan kabaru suke yi zuwa makwabciya Chadi sakamakon tashin hankalin jama'a yanzu adadinsu ya kai 85,000. Kamaru ta tura tawaga zuwa Chadi domin shawo kan waɗanda suka fice ƙasar sakamakon yaƙi da albarkatun ruwa ya haddasa da su dawo gida. Yayin da mutane da dama suka arce zuwa makwabciya Chadi, amma akwai wasu 15,000 da suka ɓoye a cikin garuruwa da ƙauyukan ƙasar Kamaru. Rikicin ya ɓarke ne a ƙauyen Olumsa da ke kan iyakar Kamaru makonni biyu da suka gabata tsakanin makiyayan shuwa Arab da kuma masuntan Musgum. Jama'an Kamaru sun ce rikicin da ya ɓarke akan albarkatun ruwa ya yi sanadiyyar ƙona ƙauyuka, kasuwanni da lalata gonaki da kuma kashe dabbobi da masu sace wasu. Babban jami'in hukumar 'yan gudun hijira a Chadi, Papa Kisma Sila, ya ce bukatun mutane da suka arcin yana karuwa a kulli yaumi. Hukumomin ƙasar Kamaru sun ce sun jirge sojoji a wuraren da ake yakin domin tabbatar da kare lafiyar 'yan ƙasa. A ƙarshe, akalla mutum 27 ake fargaban sun mutu bayan da gobara ta tashi a wani asibitin masu taɓin hankali a garin Osaka a ƙasar Japan a yau Juma'a. kafafen yada labarai da yan sanda suna gudanar da bincike akan zargin wani ne ya cinna wannan wutar. Wasu mutum 27 sun harbu da bugun zuciya a cewar wani jami'in kwana-kwana a garin nan Osaka, yana faɗa wa kamfanin dallancin labaran Reuters, wani salon magana da ake amfani da shi a ƙasar Japan kafin tabbatar da mutuwa a hukumance. Jami'in ya ce wani mutum guda kuma ya jikata. An tabbatar da mutuwar mutum tara a asibitin, inji wani talbijin mai suna Asahi. Yan sanda suna gudanar da bincike akan mutumin da ake zargi da kunna wutar, da kuma rahoton da ke cewa mutumin ne ya sa wuta a cikin gidan, inda suka kuma bayyana mutanen da ke cikin binciken. Gobarar ta tashi ne jim kadan bayan da asibitin ya bude hawa na hudu a cikin benin mai ofisoshi da dama domin gudanar da kasuwanci a wurin, da misalin karfe 10 na safe agogon kasar, wanda ya daidai da karfe 1 na rana agogon GMT. Sai dai an kashe galibin wutar a cikin mintuna 30, inji ma'aikatar labaran jama'a ta NHK. Bidiyo da NHK ta fitar ya nuna hayaki na fita a cikin tagogi hawa na hudun a cikin benin da mata kan rufin ginin.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude tattara rahotanninmu. A Najeriya, alamu na nuna akwai yiwuwar an soma fafatawa da dindakila ayyukan 'yan bindiga a wasu yankunan arewacin kasar, domin mazauna yankunan sun tabbatar da ganin jami'an soji suna dannawa zuwa inda ake tunanin mafakar 'yan bindigar ce, duk da yake hukuma bata ce komai ba akan batun. Mazauna yankin dai sun nemi a gudanar da aiki wanda ba zai babbaye da kura ba. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Yanayin da ake ciki yanzu a wasu sassa da ke fama da 'yan bindiga arewa maso yammacin Najeriya ya daidaita yankunan da jama'ar su, inda da yawa suka kauracewa gidajensu domin su tsira da rayukansu. Bayan kiraye-kiraye da jama'ar ke yi da kuma kukawa da wasu jagororin al'umma ke yi, akwai alamun watakila mahukunta sun fara tsaurara matakan da suke dauka. A Sokoto da ke yammacin arewacin kasar, mazauna yankunan gabashin jihar sun tabbatar da cewa sun ga jami'an tsaro na shiga dazukan yankin har suna jin karar harbe-harbe. A cewar wani mazaunin yankin, dama kafin isurwar jami'an soji, akwai jami'an tsaro na JTF daga jihar Zamfara da ke shiga yankin suna rikiyar motocin da ke zirga-zirga daga Isa zuwa Shinkafi ta jihar Zamfara.
To da suna cikin bisa hanyar wannan dogon kari an wuce muliki, dan nan bala'in yake. Wallahi sai sun ka tabar da su. To sai sun kai misayar wuta, alhamdulillahi sun kashe mutum wallahi ya akalla ba mai kai kwatanta maga wannan. Sannan jiya kuma sojoji sun shiga can wajajen Bafarawa an rune sau dubu. To su ma ba mai iya tantance adadin abin da an ka kashe. Kuma inda ana haka, da ina tabbata ma wallahi bahillaci ko dan bindiga sai ya fito ga gidi ya ci shi ba dan bindiga bane shi. To wallahi alhamdulillahi duk wanda an mutunan Isa ya ji daɗi kuma yana don ga labari, jirgi sama sojoji ƙasa.
Na sake tuntubar wani mazaunin yankin Aminu Espada wanda shi ma ya ga shigar jami'an sojin.
To lalle jiya sojoji sun shiga ta garin Buzai, shigo sun shiga ta garin Bahara mota 14. Tun dai an yi halbe-halbe, sannan su ma na Tunzir sun kaje jiya har kusan ƙarfe 6. Su gwalayen suna saman tsauni sai su 500. Duk kuma sojojin suna nan wani wuri inda ake cewa inda an ka ajiye ta mota mai kaca wadda ta yi wani aiki ta lalace. Tusa biri a sunan gona wajen. Tusa halba, tusa halba.
Duk da yake wasu na ganin cewa kawo yanzu ba a samu labarin kashe kowa ba, amma dai sojojin da masu taimaka musu suna cikin daji sun ja daga da su da barayin. Shugaban rundunar adalci a jihar Sokoto, Bashir Altino Guyawa, wanda shi ma dan asalin yankin ne na Isa, ya ce akwai bukatar dagewa ga wannan fadan kada a jawo mutane ramuwar gayya.
A yi cin kwan makamni ya bada tun da yake su ainihin 'yan bindigar daga dabobinsu har dabobin da a cikin zawar an ce je an gane su suna wuce kewa da masu nuka suna taruwa wuri guda don su tunkari waɗan. So abu ne wanda idan ba a ci gaba da su ba, to ramuwar gayya ke biyowa irin wanda ya faru lokacin da an ka kai harin bom tsaika. Don wannan harin da aka kai tsaika ya sa illa da aka yi musu sun wusata, wanda muke ganin cewa waɗanda ma hare-haren wanda an na gidan bawa da sauran kare mutane da sauran cin zarafin jama'a duk sun biyo baya da sanadiyar wannan harin wanda aka kai musu tsaika, wanda ya jikkata dabbobinsu ya jikkata wasu 'yan uwa nasu.
Jama'ar wannan makon da sati ɗaya kenan da ayarin gwamnatin Najeriya ya ziyarci jihar inda ya jaje akan matafiya da aka kona a garin Na Isa inda azantawar da ayarin yayi da jama'ar yankin ya bada tabbacin cewa za a ga sauyi cikin mako biyu to sai dai fatar jama'a ita ce a magance matsalolin baki daya kada a soma a bari kamar yadda ya shafa ruwa a wasu jihohin kasar Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir An yi ganawa farko tsakanin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban Turkiya Recep Erdogan a birnin Istanbul inda suka tattauna hanyoyin da za a shawo kan matsalar tsaro a Najeriya daga Abuja ga rahoton da wakilin Umar Faruk Musa ya hada mana
Wannan taron kamar da Malam Garba Shehu Kakaki a farkon tsarin Najeriya ya ba da sanarwar da ya aike wa manema labaru a Najeriya ya nuna muhimmancin ta da kuma kwarewar Turkiya da karfin ta wurin sarrafa makamai da kuma yaki irin wanda Najeriya ke fama da shi ana kyautata zaton cewa kasashen guda biyu za su yi wani matsayi wanda zai kawo ƙarshen matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta bisa ga irin gudunmuwar da ita Turkiya za ta bada ga ƙarin haske da shi Malam Garba Shehu ya yi mun a friend ne da shi bayan da aka kammala wannan ganawa tsakanin shugabannin guda biyu inda yake cewa
shi Erdogan ya nuna cewa yana da kyakkyawar fahimtar matsaloli ne da Najeriya ke fuskanta musamman da suka shafi harkar tsaro kiwon lafiya da sauran irin wannan abubuwa kuma a shirye yake kasarsa ta hada kai da Najeriya a yi maganin wannan matsala don a samu zaman lafiya kwanciyar hankali ne da tsaro a Najeriya kasar taki fa yanzu tana tashi a kasashen duniya kuma ana gani irin tasiri da take yi akan wurare da duk ta saka sha'awar ta wajen yaƙe-yaƙe da ake ko a Iraq ne ko Syria ko Libya nan ita kanta kanjan lafiya da aka samu na wannan lokaci kowa ya san cewa sha'ani ne na Turki banda Azerbaijan da suka yi wannan yaƙi da Armenia kwanakin baya kuma lallai irin ci gaban da Turki ta samu wajen kere-kere na makamai a duniya ya fito fili da duniya ta gani an yaba amma dai ba zan ce ga inda za mu tsaya akan wannan batu ba sai an gama tattaunawa yanzu haka ministan tsaro na Najeriya a yi shi magana da kai yana tattaunawa da abokan aikin sa na Turki masu ba da shawara ga shugaban kasa harkar tsaro da su bangare na aikin sirri na Najeriya na kasar waje wato NIA duka kowa dai yanzu ana nan ana tattaunawa shugaban Buhari ya ba da tabbaci cewa zai saurara ga me suka kawo na shawarwari mu duk wata shawara ta gari da suka kawo a kire yake aiki da ita nan take
Malam Garba yana yawa Turkiya ta shigo da dakarunta da kariya yaƙi ne a yaƙin tare da ita ko kuwa makamai ne da sauran kayan yaƙi za ta bada domin Najeriya ta yi wannan yaƙi da kanta bisa ga la'akari da cewar na ga sanarwa ta ce za ta shigo domin yin wasu abubuwa da kamfanin sarrafa makamai na ƙasa wato Daikon wanda ke Kaduna.
Kamar da nace maka dai yanzu haka shi shugabanni sun yi nasu jami'an su suna nan suna tattaunawa a ina za a yi wa bin iyaka sai sun ga mutarurruka sun fito za su ji shawarwari da za su ba shugabannin nasu. Mu dai abin sha'awa abin alfahari shi ne ƙasa kamar taki wanda yake ta sha gwagwarmaya da fitinu irin waɗanda suke damunmu a yanzu ta ce tana sha'awa ta aiki da Najeriya a maganin abin da yake damunmu. Ina ganin aka yi ɗanyen hakuri kaɗan za a yi cikakken bayani daga jami'ai na Najeriya da ministocin da suke tattaunawa akan teburi su da abokan aikin su na kasar Turkiya.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da na yi da shi daga Turkiya ta wayar taho daga nan Abuja. Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
Kasancewar murajin farar shiga sabuwar shekarar 2022 kuma za a gudanar da bukukuwan Kirsimeti daga na murnar shiga sabuwar shekarar yanzu dai yan kasuwa sun tsawwala farashin kayayyakin masarufi a kasuwanni da ke kasar jamhuriyar Kamaru wanda ya sa na shiga waɗansu kasuwanni domin ganin irin yadda al'amuran suke gudana na gana da masu sayar da kayayyakin masarufi da kuma masu saye magidanta ga yadda ke suke tashi neman gaji
alhamdulillah za mu ce kaya kam an samu ƙariyacin kasuwa amma kuma yanayin ƙarin da ya zo daga yanayin shekara ne da kuma yanayin ƙarshen shekara da yake babu kaya a cikin ƙasa ɓangaren mai da ɓangaren wurin saurarkin kaya mun samu ƙari kamar alhamdulillah abu yana ƙasa wani lokaci kuma yana sama
to ya kake nan tare da kostomominka waɗanda suke taron kaya sai sun sayar wa talaka
to duk wanda ya zo sayan kaya kam duk inda aka samu ƙarin ina ga mai cewar wannan kayan ya samu ƙarin dala 40 ya samu ƙarin dala 100 ya kamata in gaya mishi domin shi ma in je ya san yanda zai saya.
To kaman buhunan shinkafa da nake gani da kuma man girki da flour wanda an fi amfani da su na yau da kullum nawa ne karu akan su?
To flour din na ganin an samu karin kaman dala 100, shinkafa kam shi wannan alhamdulillah ba samu wani cikakken kari akai ba, shinkafa yana waje shi, sai mai kuma kowa da kowa ya san duk duniya mai ya ƙara kuɗi wannan ba nan kamar bane kawai.
Kaman su sabulun wanka da na wanki na ɗauraya kenan da kuma kayayyakin shan shayi nan ma farashin ya fi
wajen sabuni kan bamu samu ƙari ba, wajen kayan shayi kuma wannan shi ma alhamdulillah ba samu wani ƙari ba. Ba zai wuce ƙari kamar dala 20 dala 10 ne kawai ba.
Ina tare da Muhammad mai sayar da kayayyakin girki ko kayayyakin masarufi a wannan kasuwa a yanzu haka. Amma za mu tambaya kan ƙarin kudin farashi da kayayyakin masarufi suka yi musamman albasa da kuma magi da sauran kayayyakin dai. A yanzu haka wutun shi ne sana'arsa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Alhaji Muhammad, gani a gaban teburinka Allah kake sayar da su tumatir albasa da sauransu. An ce wai farashi ya karu, me yasa farashi ya karu?
Albasar ne, ai albasar ya yi tsada a yau. Albasar ya yi tsada, akwai albasar da importe
wanda ta karu da
kasa. Albasar importe da shinwa wadda wannan da albasa da Maroc,
daga Maroc
wannan na Cameroon da Garwa.
To na Maroc ne kuke sayan buhu? Na kuke sayan buhu stack
ne. Wannan jaka goma sha uku.
Yawwa, te kuma na China.
Na China.
Na Maroc ne kuke saya?
Na Maroc ne jaka goma sha bakwai.
Jaka goma sha bakwai. To na Cameroon kuma ba?
Na Cameroon ne 75.
Jaka 75 ko?
Jaka 75.
Na'am. To yanzu kana samun riba?
Wajida Asiatu mai sayar da ganyen miya a wannan kasuwar ta ce
tous les légumes ici se vend à 2200.
Yanzu dai babu kasuwa amma ya kamata jama'a su san muna da kayan miya kamar yakuwa, kuma akwai daurin dala 30 zuwa dala 40, sannan akwai ganyen miya kamar zogale da kuma lalo da sauransu. Ya cancanta a zo a rinda saya, amma fa ga shi an bar mu da wannan kaya saboda ƙarin kuɗin farashi da aka yi na mota da kuma waɗansu kayayyakin, domin muna fito da kayayyakin ne daga can karkara, kuma muna fata jama'a za su rungumi kadara, sannan gwamnati za ta kawo mana taimako na sauƙi farashin mota da kuma waɗansu abubuwa domin mu samu kasuwa. Madam Margaret mai sayar da kayayyakin masarufi ta ce
oui monsieur, lui la tellement augmenté que c'est grave. Nous quittons de
a gaskiya an yi ƙarin kuɗaɗen kayayyakin da muke sayarwa, kuma abin ya wuce sanin mu kwarba mai. A yanzu haka muna sayarwa ne akan jaka 810 zuwa jaka 900, amma a da muna sayarwa ne a jaka 310. Yanzu abin ya faskara, sannan muna sayar da jarkan man girki akan jaka 24 zuwa 25 domin muna saya da tsada. Haka zalika masu sayan suna kokawa kwarai da gaske, kuma muna fata gwamnati za ta yi wani abu akan ba ma man girki ba kawai, har da shinkafa da sauran kayayyakin da ake amfani da su na yau da kullum. Sannan muna fata masu sanya idanu akan farashin kayayyaki za su haura can sama, domin mu ƙananan 'yan kasuwa ne, domin su san cewa yanzu fa abin ba a magana wajen tsada. Mu ma 'yan sayarwa ne kwaɗa, masu sayar mana su ne suke ƙara mana kuɗaɗen. Uwar gida Malam de Christian wanda ta je cefa ne ta ce
wannan cefa lul ke a 1800 maintenant lul de bien a 2000 tout a cefa.
Gaskiya komai ya haura ba a kasuwa, har ma na rasa abinda zan saya domin je mu dafa da iyalina a gida. Wannan man girkin da kake gani a hannuna jaka biyu na saya, ada muna sayan sa a jaka da jala 300 yanzu gashi na rasa yanda zan yi ni kan ban san ma me zan ci ba domin yanzu haka ga dan kudin da nuna su na rasa ma abin da zan yi muna fata gwamnati za ta duba wannan al'amari na tsadar kayayyaki masu rufi da abubuwan suka yi a wannan kasa ta mu
no wannan paper ta ne memba lwin kela
Musa Lawrence magidanci ne wanda muka kici da shi a wannan kasuwar yace shi kan fa ya rasa inda zai yi sannan yace eh gaskiya ya kamata gwamnati ta yi wani abu akan wannan al'amari da kuma halin da muke ciki domin komai ya yi tsada iyaye ba su da kuɗaɗe na sayan kayayyakin abinci da tsada kuma kuɗin albashi ya yi karanci ya kamata hukumomi su ƙara albashin ma'aikatansu ƙanana da manya domin mu ne muke shiga cikin kasuwa kuma mu muke ji a jikin kana rayuwa ta yi ƙarfi ya cancanta a ba mu dama na inganta rayuwarmu a ƙasar kuma yanzu ko kana da gidanka ma ko mahaya kake yi rayuwar fa ta yi ƙarfi sannan za ka biya kuɗin wuta da kuɗin ruwa kuma za ka so ɗayanka su yi karatu sannan dole ka ba su abin da za su ci domin su inganta rayuwarsu amma gwamnati ba ya kamata ta yi wani abu kai saboda muna cikin halin kunci na rayuwa. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Awal Garba kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. Ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice.
Ya karbi daga marar tafiya da hukumar kwallon kafar kasar Fikafo wanda aka kwashi sama da shekaru 8 ana ta tsadama a kai masoya kwallon kafan a kasar ta Kamaru kin tofa a lokacin bakin su kan wannan matsayi da Samuel Eto'o ya samu.
Da farko dai wallahi ina murna don Samuel Eto'o shi gurzo ne a Kamaru daukan wannan filin Fikafo din dai wallahi ya kamata domin Samuel Eto'o mutumin da kuka gani ya kore a shanin ball kuma zai gyara mana ball kuma malawar ku duba yau kusan shekaru aro 8 da ba wasan ullu ana kamaru amma shiguwan Samuel Eto a wannan fili wallahi zaburan shi ma yace ku duba fa shekaran jiya yace aiki zai so ma karfe 8 amma wasu suke zo karfe 9 yasa su Abuja shi ma yana so fara aiki shi ma yace ba shi da lokaci kullum Afrika nan da wata daya ne ya fara aiki ya kai zagaye bankomu gidan fitafu tare ya so mai eto ka mun samu canji wallahi ba din da mun jamu gidan munna
sai kuma wasan zakaru nahiyan Turai ne fa wanda yanzu haka aka gudanar da zaben aji sai dai an hada club din Paris Saint-Germain ta kasar Faransa da kuma Real Madrid na kasar Spain domin su gwamza kwancin su amma musayan kwallon kafa ta bangaren Paris Saint-Germain a kasar Kamaru musamman kaman Nasser Ladar yayi bayani kan wannan kalawar da za su yi tsakanin su da wajen kwallon kafa ta kasar Spain da abin da ya ce
eh wato hadin da aka yi ni bai bani mamaki ba saboda farkon zagaye na farko ma da aka kada ƙuri'an in kun ga da wanda aka hada Paris Saint-Germain an hada su wato da Manchester United domin a nuna cewa za a hada wato gasa tsakanin Ronaldo da kuma Messi to abin bai ba mu mamaki ba da muka ga aka sake kuma juya ƙuri'an in aka hada Paris Saint-Germain da Real Madrid to mu dai mun san muna da yan wasa sosai ni na muku magana ne a matsayin magoyan bayan PSG Paris Saint-Germain kuma muna saka yakini cewa wasan kam zai wuya amma muna da tabbacin cewa za mu shige saboda Messi ya jima yana wasa a Real Madrid
kana ganin cewa Messi ne kadai zai iya kawo muku tagomashi a wannan club din naku ta PSG
ah muna da yan wasa muna da manyan yan wasa kaman su Mbappe su Di Maria su Neymar to da dai Neymar ya ji ciwo amma muna da su da yawa kuma muna da tsakiya muna da yan baya muna da manyan yan wasa gola to mu dai mun sa ran cewa za mu shige wannan gasa
Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Awal Garba yanzu kuma sai labarai a takaice
to baban da ta kai ce a yau Juma'a Rashid ta buga daftarin bayanai na wani tanadin tsaro da ta aike wa Amurka da kawayenta da NATO wanda ya buƙaci a takaita ayyukan soja na yamma a Turai da kuma dakatar da fadadaka wancan zuwa gabashin Turai shawaran tsaron da aka mika wa Amurka da kawayenta a farkon makon nan ta kuma buƙaci haramta jigilan jiragen yakin Amurka da na Rasha na ruwa da na sama zuwa inda za su iya kai farmaki a yankunan juna da yawa daga cikin bukatun kamar haramtawa Ukraine shiga kungiyar NATO tun Amurka da NATO din suka yi watsi da su waɗanda suka gargadi Russia da kada ta mamaye Ukraine yayin da dubun dubatar sojojin Russia ke ci gaba da tattaki akan iyakar kasar an kama wani dan jaridan daukar hoton bidiyo mai zaman kansa da ke yi wa kamfanin dallancin labaran Associated Press aiki da wasu yan jaridar yankin guda biyu a kasar Habasha a cewar yan sanda da hukumar kula da kafafen yaɗa labarai yan sandan tarayya sun zargi yan jaridun da taimakawa ayyukan ta'addanci a cikin wata sanarwa da yammacin ranar Laraba inda suka yi wa kungiyar sojan Oromo Liberation tambayoyi wanda majalisar dokoki ta ayyana yar ta'adda a ƙarshe dubun dubatar yan kasar Koriya ta Arewa sun yi bikin cika shekaru 10 da mutuwar tsohon shugaban kasar Kim Jong Il shugaban mai cin yanzu Kim Jong Un dan marigayi Kim Jong Il ya halarci bikin tare da ƙaruruwa a fadar kuma susa a Pyongyang wani gidan tarihi da aka yi wa Kim Jong Il da mahaifinsa Kim Il Sung wanda ya karɓa wa kasar ƴancin kai
to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sa waka kenan a cikin jerin shirin namu ne yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin a misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin babai ko makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Jul Leather Spectrum da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.